Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Laden Ibrahim Ayawa. Yan kasar Somalia su sama da mutum 100 ne aka sake daga gidan yarin kasar Habasha aka kuma danka su ga gwamnatin kasar ta su. Wadannan mutanen dai sun isa Mogadishu babban kasar ne a jiya Asabar kamar yadda jami'an gwamnatin kasar suka shedawa wannan gidan rediyon. Wadannan fursunoni da suka kai har su 114 wasunsu sun sauka jirgi ne cike da murna tare da yin sujada suna nuna farin cikin su. Dama kafin isowansu yan uwansu sun yi dafifi a tashar jirgi suna jiran su wanda wasu har kukan dadi suka dinga yi a bainar jama'a. Jami'an gwamnati sun shedawa kafofin yada labarai na cikin gida cewa an tsare waɗannan mutane ne akan laifuffuka daban-daban ciki ko har da shiga cikin kasar ta Somalia ba tare da izini ba. Jakadar kasar Ethiopia wato Habasha Jamaluddin Mustafa wanda ya yi wa waɗannan fursunoni rakiya zuwa gida ya ce sake waɗannan 'yan kasar tasu wata alamar cewa da ke nuna kyakkyawan dangantaka ne tsakanin wato kasashen biyu. Wasu daga cikin waɗannan mutanen ko an yanke musu hukuncin shekaru 20 ko mafi don haka sake su wata alama ce na cewa akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin kasashen biyu. Sake waɗannan dai ya biyo bayan wata tattaunawar bayan fage ne da Prime Minister kasar na Somalia shi da takwaransa na kasar Habasha Hailemariam Desalegn suka yi a lokacin da suka haɗu a taron ƙungiyar tarayyar Afirka zagaye na 29 wanda aka yi a kwanan nan a Addis Ababa. Wani bom ya tashi a sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙasar Somalia ya kuma yi dalilin mutuwar wata yarinya kuma ya jima mutane 17 rauni kamar yadda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya shaidawa Muryar Amurka. Shi dai wannan bom wata yarinya ce ta ɗauko shi ba tare da sanin me ya ta ɗauka ba kuma ta zo da shi gindin itace cikin sansanin tana wasa da shi inda mutane suka taru. Inda bom din ya tashi nan take ya kashe yarinyan kana wasu 17 suka ji rauni. Ana kan hanyar kai wannan yarinya asibiti ne sai rai ya halinsa, in ji babban jami'in 'yan sanda da ke sansanin Khalif Muhammad Ali. Jami'in ya ce yana zaune ya ji kara mai karfin gaske inda nan take garzaya a wannan wurin inda ya taras da wasu mata na kuka. Yanzu haka dai an tabbatar da mutane 18 ne suka samu rauni iri daban-daban, biyar daga cikinsu kuma yara ne. Malam Abdullahi Nuru wanda abin ya faru gaban idanunsa ya shaidawa Muryar Amurka cewa yaran da suka samu raunin suna tsakanin shekaru 10 ne. Wannan lamari dai ya faru ne a ƙauyen Ari Ade wanda ke arewacin Las Nord a babban headquarter gundumar. Wannan wuri dai yana ɗauke ne da dubban 'yan gudun hijira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya kaddamar da wani katafaren jirgin ruwan yaƙi wanda za a kashe kusan dala Amurka miliyan 13 domin inganta shi da kayan yaƙi, wanda shugaban ya ce zai aike da dubban saƙonnin gargaɗi ga sassan duniya daban-daban kuma zai sa abokan gabar Amurka su kaɗuwa irin ta tsoro. Shi dai wannan jirgin bayan an kwashe shekaru ana jan ƙafa wajen samar da shi musamman wajen kashe miliyoyin daloli je dai ana iya cewa an kawo ƙarshen wannan, domin ko je ne shugaba Trump ya kaddamar da wannan jirgi mai ɗaukar jiragen sama a tashar jirgin ruwan da ke jihar Virginia. Shugaba Trump ya ce muddin wannan jirgin ya gitta teku to tilas ne abokan gabansu su shiga taitayinsu domin wannan zai nuna cewa fa ga Amurka nan tafi kuma tafi da baki da dukkan ƙarfinta. Ya ce wannan jirgi zai zama wani jan kunni ne wanda kuma zai hana su faɗa da kowa. Ya ce amma fa idan aka samu rashin jituwa kome na iya faruwa kuma su ne za su yi nasara. Da ƙarshe shugaba Trump ya soki lamirin gwamnatin da ya gada na cewa bata baiwa sojoji wadatattun kuɗi ba domin su gudanar da ayyukansu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai samar da wani taron gaggawa gobe Litini idan Allah ya kai mu domin tattauna ƙaruwan wato duba ƙaruwan tashi-tashin hankulan da ke ƙaruwa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Domin ko a ji asabar sai da faɗa ya kaure a cikin tsohon birnin Kudus, inda dubban musulmi ke shiga suna ibada amma kuma aka hana su abin da ya tilasta su gabatar da sallansu a wajen wannan ginin. Wannan wurin kuma shi ne inda Yahudawa ke kira babban wurin ibadarsu. Tun da farko dai, jami'an ƙasar Isra'ila sun biɗi gidan wani Bafalestini a gidan sa'ad da ke bakin kogin Jordan. Ya sauka gidan kuma ya daɓa wasu mutane wuƙa, ya kashe su har lahira lokacin suna cin abincin dare.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba rikita-rikitan zaben kananan hukumomi ne da aka yi a jihohin Jigawa da Kebbi, inda kuma jihohin biyu babban jam'iyyar adawa ta PDP ba ta shiga zaben ba, musamman a jihar Jigawa, yayin da kuwa jihar Kebbi jam'iyyar ta so shiga amma kuma abin ya zo da gardama, duk da yake ta shiga amma dai a ƙurarren lokaci. Bari mu faro da jihar Kebbi, idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin 'yan kwanaki kaɗan da su gabata, ne mu kawo muku takon saƙon da aka yi tsakanin jam'iyyar ta PDP da hukumar zaben jihar, wata ce ba za ta bari jam'iyyar ta shiga takara ba domin ko ta makara wurin ba takardunta na shiga takara, amma daga bisani an ba ta dama ta shiga zaben. To, sai dai duk da yake an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana, amma kuma zaben ya bar baya da kura bayan bayyana sakamakon zaben da jam'iyyar mai mulki ta lashe kujeru 220, yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ta samu kujeru 5 na kansila a duk fadin jihar. Dan takarar shugaban karamar hukumar Argungu Alhaji Umar na Amore ya shaidawa Murtala Faruk Sanyin na cewa ai ba zabe aka yi ba. Murtala ya tambaye shi, to me zai ce an yi?
Kabi ba zabe an kai ba, indai abin da aka gama kuma idan an san kunya an ji ta. Jam'iyyar da anka ce babu ta, an zo ranar zabe ana sa kuru'u cikin akwatin ne, ana ba agent din mu kashi ana tura kuru'u. Ni wallahi in an ce min abin da ya faru zai faru ba zan yadda ba, saboda zaben adalci ya kawo mutanen ga shugabancin da suke bisa yau. To, don me za su ji tsoro a yi zabe na gaskiya? Hankalina ma ya tashi.
Kamar ba ƙuri'un bane da aka jefa, su ne aka ƙirga wanda ya bada wannan sakamako, misali da ya kada mahiyar 'yan takarar jam'iyyar PDP.
Abin da ejen ɗin mu suka kawo muna yana da bambanci da abin da hukumar zaɓe ta faɗi, wanda ke na yi mamaki a ce wanga abu ya faru ga jam'iyya mai taken canji.
To, kamar akwai wata al'ada da mutane suka ɗauka a yanzu a lokutan zaɓe, shi ne aƙidan nan ta a kasa a tsare a raka kuma a bi ko kuma da sauransu. Shin ba ku yi wannan ba ganin cewa sakamakon da aka baku shi ne ainihin kuka raka kuka tabbatar da cewa shi ne hukumar zaɓe ta faɗi?
Alhaji Murtala, ni runhwata har da halbi an kai da an wace mutane. Soja ya zo da bulala yana ba mutane kashi, yana dukan mutane. An yi halbi, ai dole ko ya wace.
To, kamar yanzu wani mataki kenan kuka ɗauka ko kuma za ku ɗauka dangane da sakamakon wannan zaɓen?
Muna nan muna studio ɗin abubuwa mu gani.
To, sai dai jami'a mai mulki a jihar ta ce wannan zuke ta mallake ne, domin ko ga abin da jami'in yaɗa labaranta Alhaji Sani Dododo ke cewa.
To, ai abin magana tambayar farko ita ce idan ba zaɓe jam'iyyar APC ce ba, ya an kai jam'iyyar PDP ta samu kansiloli guda biyar? Abu na gaba kuma shine a dubi tarihin siyasar jihar Kebbi, fannin hukumar zaɓe ta jami zaman kanta. IPDP ta zama ta shekara 8 tana mulki a jihar Kebbi, kuma sun yi zaɓen lokacin gama su biyu. A dubi sakamakon yadda aka gabatar da wancan zaɓe na lokacin PDP da wanda an kai yanzu, nan da ba a naɗe gashi sun samu guda biyar. Abin sun manta da tarihin abin da sun kai ba, su karan kansu masu wannan abin nan, wannan ƙorafi ɗin su ƴan jam'iyyar PDP. Baya ga kuma in ka dubi tarihin siyasar jihar Kebbi, babu sadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha ta tafi tare da jam'iyyun siyasa gaba ɗaya irin wannan lokacin. Mana an ba kowa dama, saboda kuma tun cewa wai ɗan bidiyo ma shi kawo ƙorafi cewa wai ko ainihi ko an zo an hada kai da wani to eh an hada kai an ka hada kai amma an ka ba dama committee zabe abin nan kazo liguda biyar
suna ganin kaman an yi arinzon ƙuri'u an tarwatsa masu zabe wasu wurare an daddahe ƙuri'u an tura jami'an tsaro an dai abubuwa da dama su har ciki ko hadda sauya sakamakon zabe a wasu wurare
to amma abin nan in ma haka din an ga wanda son ka ce akwai shaida in suna kokarin shaida su ba su wa sannan kuma ai kotu tunanin ai kai ba kai dan jarida za su ta kotu dan mu ga mun dauke matsayin ta mallasu ko kuma ji abin da shashi hadi ko a ji gatan ka
shi ma shugaban hukumar zaben Aliyu Muhammad Mera Murtala bai kyale shi ba domin Murtala ya tambaye shi ko me zai ce game da zargin da ake yi cewa hukumar zaben ta hada kai da jami'a mai mulki domin sauya sakamakon zaben
to alhamdulillah mu dai bisa ga sakamakon da muka samu duka jihar Kebbi an zabe cikin kwanciyar hankali kuma gurgudu an samu nasara ga zaben saboda dukkan hitowar mutane wanda ya gani zai san da cewa lalle mutane sun karbi kira kuma sun yarda za a yi musu adalci sun zo suka jefa ƙuri'a kuma aka tabbatar da ita sannan masu korafe gaskiya ne akan samu ƴan kurarra saboda abu na jama'a ne ma'aikatan mu suna da yawa don haka in an ce an samu kurarra wurare daban-daban ƴan kananan kurarra to waɗannan ba mu iya musu da su amma manyan kurarra ko kuma a ce mutum ya ci zabe ga ward councilor ba a bashi ba ba za mu yarda da ita ba kuma ba ma za mu tabbatar da cewa an yi haka nan ba
suna zargin cewa kaman jam'iyya ta APC wadda ita ce take mulkin wannan jiha kaman ita ce wata kila ta yi amfani da jami'an wannan hukuma don ganin cewa an mirda sakamakon zaben ta kowane hali me zaka ce dangane da wannan zargi
to wannan mu ba mu tabbatar da wannan ba kuma abusu ayyukan da mun an kai a jihar Kebbi duk abin da mun kai tare da agent din su an kai duk inda mun ka je sai mun tambaya ina agent na PDP to kuma suke ba da agent to ban sa ran da cewa za a zo ba ga agent din su ita aje wata gwamnati za a ce ta je ta same su duk abin da an kai tare da su an kai don haka in har a ce gwamnati ta tahi abin da ban san da shi ba to tare da su an ka shirya suka yi abin su
shi ko shugaban kungiyar kare yanci da cigaban matasan jihar Kebbi comrade Adamu Garba Gulma wanda ya jagoranci kungiyoyi masu zaman kansu wurin sa ido a zaben ya ce su kan sun kasa gane abin da aka yi a wannan al'amari shin zabe ne ko ko nade ga dai abin da ya shaidawa Murtala shi ma
har yanzu kungiyoyi muna kiraye domin muga cewa zabukan kananan hukumi ya tashi daga karkashin gwamnatocin jihohi ya kuma karkashin hukumar zabe ta kasa domin mutane su samu adalci a kuma zabe ba tare da azancewa jam'iyyu da suke mulki a gwamnatin jihohi suke yin tournament na ba wanda har yanzu ya kasa ba talakawa da grassroots su samu yancin zaben wanda suke so wanda ke mafi akasara abinda akai a jihar Kebbi ya zama kamar dorin dogo zona an kai mafi sai wani tsaye da takarkaru na wasu jam'iyyu
a takamman me waɗanne irin abubuwa ne wannan zaɓe ya kunsa wanda kuke ganin ba su kamata ba
to takamman me abin da ya kamata shine ya kamata a samu internal democracy a ganin jam'iyyu shine a ba jam'iyyu su ba talakawa from the grassroots su zabi mutanen da za su wakilce su ba irin kamar yadda ya kasance wani zan kanan shugaban party ne ba a bashi takara wani makusance daga wani leader na party a bashi takara wani makusa wani abokin wani ne wani yaron wani ne wanda yake ba shine zaben talakawa ba talakawa suna bukata a ba su dama zaben kansuloli ya kamata a ce akwai poso wanda aka ce ma polling unit executive bayan ward executive watan shugabannin mazabu bayan su akwai kuma wasu shugabannin ruhuna wani ke dokar jam'iyyar APC ta ce waɗannan mutanen su adda haƙƙin zaben ƴan takarkar kansuloli wanda ke a dukkan alamu bisa zagayen da mun kai ba kan kai ba
idan muka dibi jam'iyyun adawa kana ganin sun sami wato adalcin da ya kamata a lokacin gudanar da wannan zaben
akashin gaskiya jam'iyyun adawa ba a musu adalci abin da ya kamata ba saboda tun tashin warko ita hukumar zabe ta jiha ta hana musu takara da bayan sun tunkari kotu sai aka ce an ba su dama su shigo wanda ke ba su samu damar da suka zamu campaign suka sayar da manufofin su ga talakawa ba wanda ke sun zo kudin lokaci
to daga jihar Kebbi sai kuma jihar Jigawa inda can ma aka kai ruwa rana tsakanin jam'iyya mai mulki da jam'iyyar adawa ta PDP domin ko yanzu haka kotu ta hana gudanar da zaben a jihar Jigawa amma kuma hukumar zabe ta yi gaban kanta ta gudanar da zabe wannan ne yasa jami'a ta saki garzawa kotu domin ganin an jaddada haramta wannan zaben kamar yadda barista Yakubu Ruba wanda shine shigar da wannan batu a kotu a madadin jami'ar ta PDP
ya shaida wa Nasiru Adamu Kaya a tattaunawa wasu a Abuja dalilin su na daukan wannan mataki.
Alhamdulillahi mu dai a matsayinmu ba ƴan Najeriya kuma mutane masu bin doka da oda zan iya tunawa ranar 12 ga watan 6 babbar kotu ta tarayya wadda take Abuja karkashin mai shari'a Justice Sabiu Yahuza ta ba da umarni cewa hukumar zabe ta jihar Jigawa kada ta gudanar da zaben da ta yi niyya ranar 1 ga watan 7 har sai dai idan ta sa sunan nakin ƴan takarkarin PDP waɗanda suka biya kuɗin takara kuma suka cika duk ka'idan shiga zabe wanda suka biya naira miliyan 60,400. Kotun ta ba da wannan umarnin, muna jira a matsayinmu na lauyoyin waɗanda suke ƙara ko kuma wanda suka cancanta shiga wannan zabe, muna jira ko yau ko gobe hukumar zabe bata tuntube mu akan cewa ta yadda za ta yi zabe da mu kamar yadda kotu ta ba da umarni ba. Saboda haka suka tafi suka yi zabansu ranar 1 ga wata, suka rubuta abin da suke so, suka yi abin da suke so, domin mu ba za mu iya kiran wannan abin da aka yi a jihar Jigawa ranar 1 ga watan 7 a cewa zabe ba. A dalili ko shine kotu ta ce kar a yi. To idan kuma kotu ta ce za a yi, ban ga mahalukin da zai tashi kara tsaye ba ɗaukaka ƙara kai ba, ba wani mataki ka ɗauka ba. To in dai haka ne a Najeriya a yanzu, kotu za ta ba da umarni kar ka yi abu baka ɗaukaka ƙara ba. Akwai wasu yanayi wanda in kai kaga baka gamsu ba za ka iya zuwa kotun sama, don haka aka yi kotu ta ɗaya, ta biyu, har ta uku. Amma a wannan ba su yi komai ba, ba su ɗau mataki ba, ba su ɗaukaka ƙara ba, kara tsaye suka je suka gudanar da zabe. So akwai tanadi da yawa da yawa waɗanda dokar Najeriya ta aje, wanda idan haka ya faru ga hanyar da za ka bi. Idan haka ya faru shine lauyoyin waɗanda su suka ga ba a yi musu adalci ba ko kuma ba daidai ba sai su rubuta kotu, wanda mu mun rubuta kotun Federal High Court ta Dutse yanzu cewa an yi zabe ko kuma an yi zaben nan 1 ga watan 7 bisa sabanin umarnin kotu. So daga menene mataki? Abin yi shine waɗanda suka gudanar zabe, wato shi chairman ɗaya hukumar zaben jihar Jigawa, kwamishinonin sa guda 6, shugaban hukumar zabe ta tarayya wanda yake Dutse, saboda shine ya ba su kayayyakin aiki suka gudanar da zabe da sanin cewa kotu ta ba da umarni kai wannan zabe. So suna cikin waɗanda muke neman yanzu kotu ta tabbatar an kama su, don an tura su gidan yari bisa aikin da suka yi wanda ya sabawa kotu ranar 1 ga watan 7.
To da yake mai shigar da kara a madadin jam'iyyar ta PDP a jihar Jigawa ya ambaci mutane 7 ne suke kara, ciki ko har da shugaban hukumar zaben jiha da kuma na tarayya wanda shine ya bada kayan zabe domin gudanar da wannan zaben. Mun neme su domin jin hujjansu na kin bin umarnin kotu, amma har lokacin hada wannan shiri ba mu samu ko ɗaya daga cikinsu ba. Da zaran mun same su, za ku ji nasu hujjan, abin da ya sa su gudanar da zaɓe a kuma lokacin da su gudanar da shi. Yanzu Ahmadu Murtala Faruk Sanyinna da Nasiru Aramehil Kaya da Mahmud Kwari, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman. A yi sauraro lafiya.
Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, baya ga ofishoshin jami'an tsaro, yanzu haka akwai makarantu, asibitoci da kuma gadoji da dama da aka barnata a jihar Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe, wanda ma su ne rikicin na Boko Haram ya fi shafa. Kuma wannan lamarin ya kai yanzu wasu wuraren ma ba a samun isa gare su, musamman ma a wannan lokaci na damina. Kwayan kwanakin nan ma, sai da wasu al'ummomin da suka koma suka sake fada wani halin ne yasu a arewacin jihar Adamawa, biyo bayan rugujewar gadar Micika, wanda ma ita ce ta hada yankin Micika, Madagali da ma sauran sassan jihar. To kowane hali irin waɗannan jama'an da suka koma ke ciki a yanzu, Abdullahi Baza ya koma bayana hali da ma fargabar da suke yi a yanzu.
To halin da ake ciki yanzu da yake musamman damuna da yake akan kama yanzu, gadojinmu da hanyoyi, inda akwai wurare da yawa wanda an jefa bom kan hanya yana lalace, akwai gadoji da aka kakkarya wanda muna bukata a cikin hanzari idan zai samu a yi kokari a gyara mana, ko gadoji na wucin gaji irin wanda sojoji suke yi, mun ya kamata a zo a mana a wannan wuri domin mu samu ketarawa da sauki. Ba fata muke ba, idan wani abu kuma zai zo yadda za a gudu kuma ba hanya ba. Saboda haka muna bukatan gwamnatin tarayya ta juyo da hankalinta ta zo ta gyara gadajen nan da hanya da aka samu a wannan lokaci ya babbace gabaki daya a gyara mana shi idan aka gyara mana zamu samu saukin rayuwa akwai asibiti akwai makarantu da yake sun samu matsala a wannan lokacin musamman asibiti wurin karban magani idan ka je yanzu abin tausayi kaman bukka akai aka zauna ana karban magani baya son zafin rana a yadda kullum muna jin doktoci na fadi saboda haka muna roƙon gwamnati su dawo da hankalin su domin a gyara mana wayannan
a kullum dai aka magana gwamnatin waɗannan jihohi ne da sha kulatin bangaro game da halin da waɗannan al'ummar da suka koma ke ciki batun da ku gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila make musantawa
mu dinnan gwamnati mun yi meeting da shugaban kasa Muhammadu Buhari an ce za a zo a fara aiki to mu da mu gadaujin mu nan ne da hanyoyin mu to har yanzu ka ga dai mun da fara gada a can micika da wayan sojaje magadajin duk na yankewa gwamnatin jiha ba mu da wayan kudin da zamu yana yi kuma aiki ne dama haƙi ne na federal government su zo su yi wannan aikin to har yanzu muna jira mu gani a zo a fara wayannan ayyuka hanya kuma a gina gadaje na dole ne kamfanonin da aka ba su aiki nan su zo su gina wayannan gadaje ba tare da bata lokaci ba ina bu nima ina kiran federal government da babban murya do Allah alƙawarin da aka yi za a zo a gina mana wayannan wajaje a matsa wayannan kamfanonin su zo su yi wannan aiki
to wai ko me wakilan waɗannan al'ummo ke yi ne Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne dake wakiltar mazabar Madagali Micika ya bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu
majalisar tarayya ta yi mahaura akan gadajin nan har mata bada umarni akan gwamnatin tarayya ta gaggara wayannan gadaje ba tare da batsa lokaci ba amma a gaskiya har yanzu dai ai jinkiri akan wannan aikin mu dai muna kira har yanzu shugaban kasa Dr. Muhammadu Buhari ya sani cewa a Adamawa ba gadajin tafiya musamman in ka tashi daga Hong zaka je Micika zaka je Madagali zaka je Gwaza su sani ba gada je duk arga aka karya kuma su sani tattalin arziki wannan kasan arga aka karyata so ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki na musamman akan gadaje nan wannan koke-koken al'umma mu yayi yawa akai ya kamata shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fito yayi wannan aikin da zafinta
da batun rijiyoyi kuma fa
rijiyoyi na da dama suka lalace kuma a yanzu haka dina muna da karancin ruwan sha muna kokori duk yanda za a yi akan gwamnatici na jiha da gwamnatici na da gwamnati na tarayya da na local government su hada kai mu ma dole ne ko da muna da shi ko ba mu da shi dole muna sa hannu
kamar ƴan majalisar wakilan su ma takwarorin su na dattawa sun ce fa abin na damun su Senator Binta Masu Garba ƴar majalisar dattawa ta ko bayan irin kokarin da suke yi a yanzu
farkon kukan da muka yi mu mutanen Northeast membobi na cikin majalisar tarayya da kuma na dattawa kukan da aka san taya gwamnati za ta zo ta sauka ma mutanen da suka samu wani irin suka halin na cikin masifa da bala'i da rashi da aka samu da kuma ayyukan na gwamnatin da aka bi aka lallace kamar hanya asibiti wutar lantarki da kome sai aka sake ɗauka wani kwamiti aka sa sai kuma shake yin kukan akan wannan gadojin nan da aka bindige lokacin masifan Boko Haram aka ce muna sun yadda hanyar da an amince ko a cikin budget na shekarun da ya wuce an sa kuɗi aka ce yanzu aka mun yi magana akan flow of the a cikin zawarin majalisa aka kawo kukan wannan gada ba gada ɗaya ba gada biyu ba
jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma kamale ka wuraren da aka kwato a waɗannan jihohi domin sanin halin da ake ciki Sa'adu Bello shine jami'in hukumar ta nema mai kula da jihohin Adamawa da Taraba wanda yanzu haka aka maida Abuja ya ko bayyana irin abubuwan da suke yi domin taimakawa
mu a shirin hukumance na bada agajin gaggawa ta ƙasa duk wanda yake shirin komawa inda zaman lafiya ya samu mukan tallafa musu da abin da za su ci da wani dan small kayaki na ayyukan gida na yau da kullum don su samu dama su koma gidajensu idan ba mu ba su anan ba mukan bi su da shine har gidajensu idan suka koma mun yi haka kananan hukumomin Maiha da Hong da Mubi North da Mubi South da Madagali da Micika inda suka samu komawa
kawai yanzu ma kusan kashi 50 zuwa 60 na waɗanda rikicin na Boko Haram ya tilastawa yin gudun hijira sun koma. Yayin da kuwa bangare guda gwamnatin Najeriya ke ma tutiyarta da koma da al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya shafa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Talakawa mana magani kaga dan tilar mu kula da su tunda jirgin binnin Yamani shi jirgin binnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan fauka ya kajiya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba da shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolan da rufe jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan-watan ayyukan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna, muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. Talakawa na yi kuraguji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.